به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيوه كان متى بيار دوتا رمضان شدع دوتا رمضان شكرة دوليا لدري قلو دا أربعين دا بيار هجرية واندي داتي da shida ga watan uku shekara ta 2025 miladiya, za mu dora kan inda muka tsaya a tafsirinmu na Al-Qur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka, suratul Ankabut. Jiya muna cikin kissar Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, daidai aya ta 17. Yau za mu tashi aya 18 a cikin surar insha Allah ta'ala. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa in tukazzibu faqad kazzaba umamun min قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
بيان النبي إبراهيم يا عمر شمتا ننسى دشاورة دي واسنتي وفبته عند الله رزقا كل ما أرزكي أو جم الله تنشينيك أذر تاوى وعبدوه كبوتا ما سوشكروا له كما كي ما سبوديا إليه ترجعون سيتي وإن تكذبوا. Idan kuka ƙaryata abubuwan da na gaya muku, kuka ƙaryata da'awar da na yi muku ta tauhidi, faqad kazzaba umamun min qablikum, haƙiƙa wasu al'ummomi kafin ku su ma sun taɓa ƙaryata annabawa, kamar Adawa da suka ƙaryata annabi Hud, da Samudawa da suka ƙaryata annabi Salihu da sauransu. To kuma ba mamaki in kun ƙaryata ni, an Allah ya halakar da su. Ku je ku karanta tarihin su, ku ji irin yadda Allah ya yi da su bayan sun ƙaryata annabawansu da manzanninsu. Wa in tukadzibu faqad kazzaba umamun min qablikum wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Ba abin da ke kan manzo sai isar da sako mabayyani. Yana gaya musu cewa kawai tsakanina da ku na gaya muku gaskiya, ku aikata gaskiya ku samu rabo. Idan kuka ƙaryata ne, to shikenan Allah zai fushi da ku, zai halakar da ku kamar yadda ya halakar da waɗanda suka gabace ku. Sai Allah ya ci gaba da buga musu misali na rayuwa, ya ce mi
awalam yarau kayfa yubdi'u Allahu al-khalqa thumma yu'idu إن ذلك على الله يسير.
أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق؟ يندب سجنبا يندع الله كيف فارن خلقته، كيف يخلقهم ابتداء يندع الله يفعل خلقته سسو نعم أدم الله خلقته شينا تقوم مني ثم علقة سن يقوم بدنجني ثم مضغتن sannan ya zama gudan tsoka. Yanzu wannan kadai bai ishi mutane su dauki izina da wa'azi ba, irin kaifa yubdi'u Allahu al-khalq, yanda Allah tabaaraka wa ta'ala yake faran halittar dan adam bai ishe su ba. Thumma yu'iduhu, sannan Allah ya dawo da shi fil akhirati alahira inda al-ba'thi, lokacin tashi an kiyama. إن ذلك على الله يسير. للي وانا أبني من سوكي أو جان الله تبارك وتعالى. anan Allah yana kira gare mu gaba daya. Yanzu irin farkon yanda aka halice mu bai ishe mu ya zama wa'azi da gargadi gare mu ba, mu gane cewa Allah ɗaya ne, ta yanda kowane ɗaya a cikin mu mutane ruwa ne fa, ɗigon ruwa ne kamar ruwan mani. Daga nan Allah ya juya shi ya mai da shi gudan jini ba tare da an sa masa wani sinadari daga waje ba, da ƙarfin Allah da sarautarsa da mulkinsa ya mai da shi ya zama gudan jini a cikin cikin mahaifiyarka, ya mai da shi ya zama gudan tsoka irin wacce ake taunawa. Daga nan Allah ya tura mala’ika ya busa masa rai duka 40 yawman 40 yawman 40 yawman kwana 120 a sa mutum rai a cikin cikin mahaifiyarsa. Allah ya ce yanzu ba za ku ɗauki wannan a matsayin wa’azi ba. Sannan bayan an gama wannan mutum ya fito ya gama gwagwarmaya ya yi rayuwa a duniya, sai kuma Allah ya kashe shi ya mutu a sa shi a kabari, watakila ya yi shekaru dubbai a cikin ƙasa, watakila ya yi 1,000, watakila ya yi 100,000, watakila watakila sun mai yu'iduhu fil akhirati, sannan Allah ya dawo da shi a lahira, sannan kuma ya tsayar da shi ya miƙar da shi ya masa tambayoyi na iya shekarun nan da yayi. Wannan duk bai ishe ku zamanto kuna ɗaukan wa'azi da izina ba, sai Allah ya daɗa ce musu ne,
قل سيروا في الأرض ثم انظروا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير.
Ƙul gaya musu siru fil ardi, ku yi tafiya a bayan ƙasa, shi ma wani wa'azin ne da gargaɗi da ake musu. Fanzuru kaifa bada al-khalq, ku duba yaya Allah ya fara halitta. Abinda ake nufi, ku duba gidajensu bayan sun mutu sun halaka, da gurabensu yaya Allah ya fara halittarsu. Summa Allahu yunshi'un nash'atal akhirah, sannan kuma Allah nan da ya halicci halitta a farko shi ne zai daɗa ƙirƙirar wata halitta ɗin karo na biyu, shi ne annash'atul akhira, shi ne nash'atun saniya ba'dal mauti, tashi na biyu bayan mutuwa. Bayan an rayu za a mutu, summa Allahu yunshi'un nash'atul akhira, sannan Allah zai daɗa sake halittar ɗan adam ya tashe shi tashi na biyu ba'dal mauti, bayan mutuwa. Kamar yadda bai zama wahala a gare shi ya faru ɗan adam da ɗigon mani gudan jini gudan tsoka ba, to wallahi ɗan adam bai isa ya gagari Allah ba bayan ya mutu a kiyama kuma ya tashe shi, bai isa ba. La yata'azzaru alayhi insha'u wato mu'idan, bai zai gagari Allah ba ya daɗa tada ɗan adam ya dawo da shi ya sake masa lissafi. Kai da kake ganin kanka yanzu duk shekarun da kai ka tuna ai da babu kai aka samar da kai, kuma da aka samar da kai baka gagari Allah ba zai kashe ka ka mutu, in ka mutu kuma duk shekarun da za ka yi da ridigewa da rubewa da za ka yi a cikin ƙasa kuma baka fi ƙarfin Allah ba, Allah zai tashe ka, kuma baka fi ƙarfin Allah ba, Allah zai busa maka rai, kuma baka isa ba, Allah sai ya kira ka a filin tashin alƙiyama ya maka hisabi ya maka lissafi. Ibn Kathir da Abu Amr suka karanta nash'ata nasha bi fathi shin mamduda, sauran malamai kuma suka karanta bi sukuni shin nash'atal akhirah, kamar yadda Allah rabba ya karanta mana maksura kenan, kaman arrafatu da arrafatu ne a larabci. Akwai wanda suka karanta na sha'ata, akwai kuma wanda suka karanta na sha'ata, kamar yadda ake cewa arrafatu da kuma arrafatu duka ya halatta. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, lalle Allah mai iko ne akan komai. To mutane sai su kimsa, mutane sai su shirya, Allah a shirye yake. In mun gama rayuwa kuma wallahi zai tashe mu, mu ji malam.
Yu'azibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u wa ilayhi tuqlabun.
Idan an je kiyamar, yu'azibu man yasha'u, Allah zai yi azaba ga wanda ya ga dama. Allah ka kiyaye mu. Wa yarhamu man yasha'u, Allah kuma zai rahama da jin kai ga wanda ya ga dama. Allah ka samu cikin su. Wa ilaihi tuqlabuna, kuma gare shi za ku koma. Tuqlabuna turja'una kenan, gare shi za ku koma, za a mayar da ku. Haka dai waɗannan ayoyi yau kam duka suna ta nuna mana dai ƙarshen ɗan adam dai zai koma ne ga Allah tabaraka wa ta'ala. Sai Allah kuma ya ci gaba da bayanin cewa ba a fi ƙarfinsa ba, ba wanda ya fi shi.
Wama antum bimu'jizina fil ardi wala fis samaa wama lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir.
Allah ya ce wama antum bimu'jizina fil ardi wala fis samaa, ai ku ba masu gagarar Ubangiji bane ba, ba su kufi ƙarfin Allah ba. In an ce mu'jiz kamar wanda ba a isa a yi da shi ba, to ku ba ku isa ku gagare Allah ba tabaraka wa ta'ala a cikin ƙasa wala fi sama'i, haka a sama ma ba ku isa ku bi ƙarfin Allah ba. An ce fil ardi wala fi sama, ana magana ne da ɗan adam. To amma me ya kawo kuma maganar fil sama'i? Alhali dan adam ai shi ba a sama yake ba. Imam al-Farra yake cewa abinda ake nufi wama antum bimu'jizina fil ardi wala man fis sama'i bimu'jizin, ku ƴan ƙasa ba ku fi ƙarfin Allah ba, haka ƴan halittar sama ma wanda ba mutane ba, duk halitta wacce take sama ita ma ba ta fi ƙarfin Allah ba. Kamar yadda irin Hassan bin Sabit yake cewa faman yahju rasulullahi minkum wa yamdahuhu wa yansuruhu sawa'u. Abinda yake nufi man yamdahuhu wa man yansuruhu kenan, da wanda ya yabi annabi da wanda ya taimake shi sai yayi idmarin man, yana nufin la yujizuhu ahlul ardi fil ardi wala ahlus sama'i fis sama'. Abinda yake nufi ɗan ƙasa ba su isa su bi ƙarfin Allah ba, wane mutum? Haka ƴan halittun sama su ma da ba mutanen ba, su ma ba su isa su fi ƙarfin Allah ba. Utruk ya ce abinda ake nufi wama antum bi mu'jizina fil ardi wala fis sama law kuntum fiha kenan, ai ku ba ku isa ku fi ƙarfin Allah ba a ƙasa, haka ba ku isa ku fi ƙarfin Allah ba a sama, da ma a saman kuke rayuwa ma Allah ya fi ƙarfin ku. Kamar yadda mutum yake ce ma yafutuni fulanun hahuna wala bil basrata, ai wala bil basrata law kana bi hakim, ba wani ba zai iya wuce ni, ba wani ba zai iya kubuce min ba a nan garin, haka inda ya shiga garin Basra ma bai sai wuce min ba. Ma'ana dai a ko ina Allah ya fi ƙarfin kowa. Wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, ba ku da wani ba Allah ba wanda yake wali majibincin al'amarin ku, wala nasir ko kuma mai taimako, man ba ku da kowaye shi min wali, wato wani mai taimako majibincin al'amari, yamna'ukum min Allah, da ya isa ya hana ku Allah ya hukunci a kanku, wala nasir yansurukum min azabillah, ba ku da wani mai taimako da ya isa ya taimake ku ya hana azabar Allah ta hau gare ku. Wannan ayoyi suna nuna mana duk wanda ya bari aka yaudare shi akan kiyama, to an gama da shi. Wallahi ba wani dan adam, wallahi ba wani mai matsayi, ko mala'ika ko annabi ko manzo ko waye da ya isa ya shige gaban Allah ranar tashi alƙiyama babu shi. Sannan ba wani wanda ya isa Allah ya yi nufin ya maka azaba ya ƙwace ka babu shi. Idan ma sun yi ciniki da kai, sun gama lale ka, sun karɓa a yanzu cewa kiyama za su tsaya maka, to sun ci kuɗinka a banza, ba ka da bambanci da ɗan caca da ya je ya shiga kattigin caca ya cinye kuɗinsa. Babu wani wanda ya sai tsaya maka a kiyama, babu shi. La wani malami, wala wani akarmakalla, wala wani shehi, wala wani waliyi, wala wani sarki, wala wani mai matsayi, wala 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 wala, babu wala wala a ranar tashi alƙiyama. Ba a isa ba. Da haka ‘yan uwana, maganar kiyama ba a wasa a kanta, ba mafarki ba ne, kuma babu yaudara. Kowa ya shirya, kowa ya kimsa. Duk wanda ya ce ya tsaya maka ka je ka yi duk abin da za ka yi a kiyama ku haɗu, to ina za ka gan shi? Shi ɗin waye da ya isa ya ce a neme shi a kiyama, waye shi? Idan har annabawan Allah da manzannin Allah da bayin Allah makusanta Allah suna wayo Allah, ni yasu na shiga uku ta kaina, ta kaina, ta kaina nake yi. Akwai wani mutum da yake da gashi a ido, ko wani mutum da yake da matsayi, ko wani mutum da ya isa ya ce zai je gaban Allah, ya wuce gaban Allah, ya yi wani abin da yake so ko abin da ya zaɓa? Wallahi babu shi. Ka riƙe aƙida mai kyau, kar ka riƙe aƙida yaudara da cin amana. Ka daina ba wa ɗan adam wani matsayin da ba yi da shi. Duk inda malaminka ya kai, duk inda shehunka ya kai, duk inda waliyinka ya kai, wallahi kiyama ta fi ƙarfinsa, ba abin da ya isa yi. A lokacin shi ma yana buƙatar tallafi ne, yana buƙatar agaji ne, yana buƙatar tanyo ne. Bai isa ba, bai isa ba. Manzon Allah ya ce na Fatima, salini min mali ma shiti, ki tambaye ni a cikin dukiyata duk abin da kike so, amma ki sani a ranar tashi alƙiyama, fa inni la ughni anki min Allahi shay'an, ba zan iya wadatar da ke da komai ba a wajen Allah ranar tashi alƙiyama. A nan duniya duk abin da kike so ki tambaye ni, amma a lahira sai abin da Allah ya yi. Wannan annabi ne ya faɗa sallallahu alaihi wa sallama, ya gaya wa ɗiyarsa, ya gaya wa ƴarsa wacce yake santa, wannan fa su ne ƴan gata a nan duniya, kuma ƴan gata a lahira. Ka ji abin da aka ce mata, yaya wani zai zo ya bashi, za a bashi saƙo na mafarki a yaudare shi? Yaya wani zai zo ya tsaya maka ka gama tsiyarka, wai ku haɗu, wai ya lamunce maka aljanna? Ni na taɓa ganin wawa ma a duniya, irin wawan da aka ce wai wani ya bashi aljanna a nan duniya. Ni ina ganin akwai wawaye, amma ba wawa irin wannan mutumi. Wani kawai ya zo ya ce wai ka biya shi, wai an sayar maka aljanna. Da yawa fa akwai wanda sun lale kuɗi sun bayar tuntuni, wai su an sayar musu da aljanna. Ai wallahi ka samu da ka haɗu da shafin milera ya shafe ka. Allah kiyaye mu, Allah ya bamu ikon fahimtar karatu da wa'azi, kuma ba mai wayar maka da kai a irin wannan irin malaman sunna, malamai masu da'awa al-kitabi was sunna, su ne za su gaya maka hakikanin gaskiya, hakikanin yadda kiyama take. Babu walawala, babu yaudara a cikinta. Kowa ya je ya aiki wallahi. Idan mutum yana son zaman lafiya, ya nema wa kansa gidan lahira tun yanzu. Ladaran al-mar'i ba'da al-mauti yaskunuha illa allati qabla al-mauti baniha, fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha. Dan adam bai da wani gida da zai zauna bayan ya mutu a lahira, in banda gidan da tun a nan duniya, lahirar da ine meta tun a nan duniya. A nan duniya ne ake gyara gidan lahira, a nan duniya ne kake nema wa kanka benaye a gidan aljanna, a nan duniya ne kake hana kanka bacci don kana tanadi wa kanka a kiyama, a nan duniya ne kake iya yin sadaka don ka samu gidan aljanna, a nan duniya ne kake taimakon wasu ka jira ladan Allah ya biya ka a kiyama, a nan duniya ne kake tanadawa kanka babban gida da zaka zauna da iyalinka in Allah ya ba su aljanna ka tara kai aiki mai kyau illallati qabla al-maut baniha fa in banaha bi khair idan mutun ya gina gidansa na lahira da alkhairi gida yayi kyau ma dalla da gida gida yayi albarka wa in banaha bi shar idan ku yayi gina gidansa na lahira da sharri ya aikata sharri a duniya ya aikata bala'i a duniya yayi zalunci yayi shirka yayi bid'a ya aikata saban Allah ya dulmiya cikin keta dokar Allah khaba baniha to lalle ya tabe ya tabe yayi asara kuma bai zai samu gidan kwarai ba sai dai gidan lahira wanda yake ba na kwarai ba shine gidan wuta Allah ka gyara mana halin mu je ana rabu
والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم
sai Allah ya dawo yake magana akan kafirai Allah ya raba mu da kafirci walladina kafaru bi ayatina walladina kafaru bi ayati Allah wadanda suka kafirce wa ayoyin Allah waliqaihi daga muwa da Allah aka ce suka kafirce bi ayati Allah ai kafaru bil qur'an yanzu sai na muku bayanin su suka kafirce qur'ani ai kun san su ba su yadda da qur'ani ba za su iya yaga qur'ani za su iya taka qur'ani za su iya zagin alkur'ani za su iya cin mutuncin mai alkur'ani da mai san alkur'ani da wanda ya imani da alkur'ani su ne kafiran da muke rayuwa da su yau sun kafirce wa ayoyin Allah shi ne alkur'ani ba su yadda da alkur'ani ba ba su yi imani da alkur'ani ba ba sa karanta alkur'ani ballantana ma su haddace shi kuma ba su yadda cewa magana Allah bane waliqaihi sanan ba su yadda da gamuwa da Allah ba shine bilba'as tashin alkiyama ulaika wadancan mutane masu wannan dabi'a masu ƙaryata qur'ani masu ƙaryata tashin kiyama ya isu min rahmati to wannan sun dauke tsammani daga aljannata min rahmati ana nufin min jannati ulaika ya isu min rahmati ay ulaika ya isu min jannati waɗannan sun ɗauki tsammani daga aljannata babu su ba aljanna Allah ne ya faɗa ƙarara duk arne bai shiga aljanna ba Allah ne ya faɗa ƙarara duk kafiri dan wuta ne ba zai samu aljanna ba babu shi babu gidan aljanna saboda ya ƙaryata hanyar samun shiga aljanna ya ƙaryata ayoyin Allah ya ƙaryata gamuwa da Allah ba su yadda da tashi alƙiyama ba idan kun musu magana tashi alƙiyama gani suke fim ne in kun musu magana kiyama mutuwa da ainihin za a yi hisabi dariya ma suke wani ma ciya yake sai an hadu a can din ya kyalkyale da dariya bai yadda za a tashi ba za'amal ladina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir Allah ya ce masu irin wannan imani na kafircewa Allah na kin Allah da kin gamuwa da Allah su imaninsu da wannan Allah ne imaninsu na ƙaryata Allah ne to wannan babu su ba aljannata wa ulaika lahum adabun alim
Allah. Ya fas ba da din.
mure ba ka
Allah yace sun dauke zamani daga aljanna ta wa ulaiika lahum adabun alim kuma suna da azaba mai radadi malaman tafsir suka ce fa hadhihi alayat fi tafkiri ahli makkah wa tahdhirihi suna fadakar da mutanen makka suna tsoratar da mutanen makka wadannan ayoyi da muka karanta ayoyi ne da aka bijiro da su a tsakiyar kissar annabi ibrahim ba a gama kissar ba kawai sai aka kawo mana dan a nuna mana illar kafirci da kuma matsala ta su kafirai fa ma kana jawaba qaumihi alla rama muji
fa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu qatluhu aw harriqu illa an qalu qatluhu aw harriquhu fa anjahu Allahu minan nar inna fi dhalika la ayatin li qaumin yu'minun
mutana annabi ibrahim basu da wata amsa da suka bashi shine fa ma kana jawaba qaumihi babu wata amsa da suka bashi illa an qalu face cewa suka yi uqtuluhu ku kashe shi ku kashe ibrahim aw hariquhu ku kone ibrahim da wuta fa anjahu allah minan nar sai allah ya kubutar da shi daga wuta wa ja'alaha alaihi bardan wa salama kenan allah ya ainihin wato me da ita ta zama sanyi kuma da aminci inna fi zalika la ayatin li qaumin yu'minun lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane waɗanda suke masu imani ne da Allah tabaraka wa ta'ala kina anan zaka yi tunan wurin da suka ce a kashe shi ka tunan wurin
qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun
abinda ya faɗa suka ce a kashe shi annabi ibrahim ne yake musu wa'azi yace yanzu ku za ku zo kuna bautawa wani ba Allah ba ku mutane na lalacewa ta kai ga ku rinka bautawa wani ba Allah ba abinda bai zai amfane ku ba abinda kuma ba zai cutar da ku ba bai isa amfane ku ba kuma bai isa cutar da ku ba ma la yadurrukum wa la yanfa'ukum yace tur da ku da abinda kuke bautawa ba Allah ba ashe ba ku da hankali ya gaya mutanensa na
qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin
kuma sai suke zuciya suka ce ku binka masa wuta ku kone shi dama hujjar mara tsoron Allah hujjar kafiri idan aka kure masa gudu kawai abinda zai ne mai halaka kai raba ka da duniya sai suka ce hadri ku ku sa masa wuta ku kone shi wallan duk wulakanci duk kisa da za a yi maka ayi maka amma kada ayi maka kisan da za a sa maka wuta sai da dadi mallam da ranka a bunka maka wuta da ranka a sa maka fetur da ranka a sa maka taya a bayanka a danna maka wuta subhanallah subhanallah to haka suka ce ayi wa ibrahim suka ce a tara itatuwa a tona rami a jefa shi a kone shi saboda kawai yayi da'awa akan tauhidi da kada ta Allah tabaraka wa ta'ala to shine Allah yace fa anjahu Allahu minan nar Allah ya kubutar da shi daga wuta bayan sun ce harriquhu ku kona shi din me suka ce a baya
قُلْ لَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ
أَنْجَاتَنْ أَلَّا كِنَا Bayan an bada umarni a kona shi Allah bai hana a kona shi ba yace ku kona shi din suka dauke shi suka wulla shi a cikin wuta Allah kuma ya ba wutar umarni yace ki zama sanyi sanyin wanda yake tattare da aminci ga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shine aka jefa shi a wuta ga wutar tana ci amma wutar bata ci shi ba to sai Allah yace mai a gaba malam
وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين
وقال النبي إبراهيم يكي شوى إنما اتخذتم من دون الله أوثانا كدي ونندكوك ركابا الله با كما كاني كدي كما كاما ودك بينكم وتكون سويا أتكانم كني أكراء ابن كثير ده إمام الكسائي ده أبو أمر da yaqo mawaddatu maimakon mawaddata da alaran mai karanta mana ausanan mawaddata su kuma kira'a su mawaddatu raf'an bila tanwin kenan ba mawaddatun ba bainikum wannan ya zama khaf ne bil izafa ala ma'ana innal ladina takhastum min dunillahi ausanan hiya mawaddatu bainikum soyayya ne tsakanin ku kawai kuna son allolinku kuna son gumakanku fil hayati dunya soyayya ce ta nan duniya thumma tanqati'u wa la tanfa'u fil akhirah soyayya ku da ku da gumakanku zai yanke bai zai yi amfani ba a ranar tashi alkiyama duk wanda ya so wani itace a banza ne duk wanda ya so wani dutse a banza ne duk wanda ya so wani gunki a banza ne a duniya ne anan ne zaka kare son sa a banza in baka so Allah ba to wallahi sai kai da dama ranar tashin alkiyama wasu kuma sun karanta mawaddatan amma shi Imam Hamza da Hafs suka karanta mawaddata bila tanwin kamar da Allah ranma ya karanta mana min gairi tanwin alal izafa bi wuqu'i al-ittikhadi alayha kana a wata kirar kuma mawaddatan mansuba munawwana kana in yace mawaddatan to sai da yace bainakum mawaddatan bainakum bin nasbi to ya zai zama ma'anar innakum innamattakhadtum hadhihi al-awsan mawaddatan bainakum fil hayati ad-dunya tatawaraduna ala ibadatiha wa tatawasaluna alayha fid dunya kawai kuna soyayya da kauna tsakaninku da wadannan gumaka ne a nan duniya ne kadai amma ranar tashi alkiyama ba zai muku amfani ba thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da sannan kuma ranar tashi alkiyama sashin ku zai kafirce da sashi sashin ku zai butulce wa sashi yace ba ni ba kai gunki zai tsine maka kai wa ka tsine masa gunki zai ce ni nace ka bauta mun wa yal'anu ba'dukum ba'da sashin ku ya tsine wa juna tatabarra'u al-awsan min abidiha gumakan da kansu Allah zai nuna su su zo su barranta daga masu yi musu bauta wa tatabarra'u al-qada min al-atba' haka shi wa gabanni jagorori da suka ja mutane akan bata suka ja mutane akan halaka su ma wallahi sai sun zo sun yi tsinanniya da rabuwa da juna a gaban Allah kowa ya tsine wa dan uwansa duk wanda ya bi wani akan bata ko ya bi wani mutum ko ya bi wani mutum ko akan siyasa ya halakar da shi ko da sunan addini ya halakar da kai ka bi shi a nan duniya wannan mawaddata bainakum ne fil hayati dunya kawo soyayya ne tsakanin ku a nan duniya amma ranar tashi alkiyama yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da sai kun kafirce wa juna sai kun tsine wa juna a tsakaninku kuma ma'awakum an-nar makomarku jami'an al-abiduna wal ma'budun wanda suka yi bauta da wanda aka bauta musu wuta ce makomar wa ma lakum min nasirin kuma ba ku da wani mai taimaka muku, ba ku da mai agaza muku, sai me ya faru a laraba?
Fa amana lahu Lut,
yace mi,
wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim.
Fa amana lahu Lut, duka muna cikin kisa annabi Ibrahim. Allah yace sai annabi Lut ya gaskata shi, amana anan saddaka. Annabi Lut shine mutum na farko da ya fara gaskata annabi Ibrahim. Annabi Lut dan uwan annabi Ibrahim ne. Kamar yanzu misalin kana da yaya, yana da ɗa, to annabi Ibrahim yana da yaya ko ƙani dan uwansa wanda suke ciki ɗaya, to ɗan da ya haifa shine Lut. Da haka abun mamaki wanda ya fara imani ya gaskata annabi Ibrahim shine annabi Lut. Shi Ibrahim annabi, shi ma kuma Lut din annabi. Fa amana lahu Lut wa qala, annabi Ibrahim yace inni muhajirun ila rabbi, ni zan yi hijira zuwa ga Ubangijina. Yayi tafiya har ya kai inda zai kai zuwa ga bautar Allah, kuma kamar suka ce zuwa Harran har zuwa Sham ya tafi. Wannan ƙasar Sham da ake tafafatawa yanzu Allah ya kwato ta ya ba wa musulmi, alhamdulillah, muna fatan Allah ya ba su nasara da taimako. Lokacin da zai hijira ya bar inda ya bari, da yace inni muhajirun ila rabbi, Sham ya tafi. Siriya din nan da ake faɗa, ko Suriya da ake faɗa, ƙasar da Bashar al-Assad ya ta'azabtar da mutane, ƙasar da Hafiz al-Assad ya ta kashe mutane, ƙasar da waɗannan shugabanni azzalimai suka zalunci bayin Allah, yau Allah ya mayar da ita hannun shugabanni Ahlus Sunna, suna riƙe da ita insha Allah, wanda duniya ta yarda da gwamnatin nasu, ana nan ana ta fafatawa. Sama da rabin ƙasar Siriya, sama da rabin 'yan ƙasar gaba ɗaya sun gudu, sun yi hijira sun gudu saboda bala'in da gwamnatin take musu a wannan lokaci, duka a wannan shekarun aka yi. Kisa duk inda ka je a duniya sai ka ga ɗan ƙasar Siriya yana gudun hijira saboda sun haɗu da mugun shugaba, azzalimin shugaba, mara tsoron Allah shugaba, sun hana musulunci sakat, kuma ƙasar ta annabawa, ƙasar ta manzannin Allah, su annabi Ibrahim, su annabi Lut, su annabi Sulaiman, su annabi Dawuda, duka waɗannan annabawan, waɗannan anbiya ɗin gaba ɗaya, duk ƙasar su ne anan suka yi ta rayuwa, su Ibnu Taymiyya, su Ibnu Qayyim, su wane ne, su wane, duka manya-manyan malamai kaburukan su duk suna wannan wuri. Amma ƙasar ta faɗa hannun azzalimin shugaba, maƙiyin Allah mai faɗa da Allah da faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Masu saka kyamara a masallaci, in an ga kana zuwa sallah sau biyar, aje a kama ka a kai ka kurkuku a kashe ka. Wata jiha a cikin jihohin nan lokacin Hafiz al-Assad, baban Bashar ɗin kenan, suka ce don Allah suna neman alfarmar gwamnati, a ba su dama a musu shari'ar musulunci, a rinka musu hukunci a kotunan su da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi mutumin nan sawaye aka musu barin wuta gaba ɗaya garin sai da aka kone shi, sai wanda suka gudu suka tsira, kuma wai musulmi ne wai, bala'i. Shi wannan Bashar al-Assad ɗin da ya gudu, da ƙafarsa ya gudu ya bar ƙasar, ana faɗa akwai wani kurkuku ana ce da shi sijin Sidinaya, wani kurkuku ne na Sidinaya, nau'in azaba kurin da yake yi wa musulmi, duk musulmi ne a ciki, nau'i-nau'i na azaba guda 72. Akwai inda za a je mutum gidan ƙanƙara, a sa ka sai ka bushe ka ƙame gaba ɗaya, mutum ya ka ga mutum ɗan adam ya mutu sai da ya zama ƙanƙara. Akwai inda ake jefa mutum cikin zakuna, zakanya, zaki, wuri ne aka kewaye shi, zaki ne aka bar shi yana cikin yunwa, sai a jefa ka kawai, su ta kokawa a kanka sai sun cinye ka da ranka. Duka mutumin na yawan mutane, akwai mata yara ƙanana budurwa idan aka kaita ana kaita akwai inda za a kwabe ta tsirara ga tisui layi akan ta suna zina da ita wannan bayan an hanbare shi a mulki sun fito suke bayani irin mulakancin da aka yi musu an samu ƴaƴa shegu waɗanda ba su da iyaye a cikin kurkukun nan ɗaruruka ba a san iyayensu ba gaba ɗaya mata ne musulmi da in aka kama su kawai in ba sa yin sa a gwamnatinsa suna addini to zai kai su kawai ai ta zina da su su ta haihuwa kawai ba uba duka a wannan zamanin akai kuma wai akwai wata kungiya wai sunanta wai Human Rights in kun ji suna maganar Human Rights to wani kafiri aka taba shine za a yi maganar yancin ɗan adam amma musulmi jininsa mutuncin musulmi bai da yanci wani yadda ya fito daga gidan kurkukun yake cewa yace wannan shugaban yana da wani inji na nika ɗan adam kamar injin biredi yake ka taba ganin injin biredi ne kamar kada fulawa mai ƙarfi da ƙarfi to haka ake ɗaukar ɗan adam sai a zura shi a cikin wannan ramu kudin sai a kora shi a tura shi kawai injin nan sai ya nike shi sai dai kaga ya zama pieces ya zama ruwa da tsoka kashin ma ya daddige shi sai dai a sa mutum a buhu kawai a je a bulle shi akwai wanda ake diban su a kama su a daure su a sa su a buhu da dutse sai a hau jirgi da su sai an je tsakiyar teku sai a yi ta sako su duka wannan fadan adam ne yayi azaba wa mutane musulmi bayan azabar da ake wa Falastinawa ake harbe su Isra'ila take musu take karkashe su to a ƙasar Syria ma haka akai tai a cikin shekarun nan sama da shekara 50 da wani abu akai ana yi wa musulmi azaba duk ba a san da wannan ba amma azzaluman kasashen duniya duk sun sani me yasa saboda musulmi ne ake musu wannan azaba amma wani wawa mara wayo wanda bai ma san me yake ba wai sai ya ce wai yanzu ƙasar Syria wai ƴan ta'adda ne suka karɓe ta kai ne ɗan ta'adda gaja kacha baka ma san me kake yi ba mutanen da suka yi yaƙi suka kwato ƴancinsu waɗannan mutane bai kamata duk yaƙin da za su yi su ɓaci ƙasarsu su ɓaci ƴancinsu ba wai ƴan ta'adda to ko American da take wa shugaban ƙasar yanzu ɗan ta'adda ta jin ne da kanta ta faɗa ta ce ta gane wannan ba ɗan ta'adda ba ne har ƴan jarida suka turo masa suka yi hira da shi wani yaro ne matashi malam mai basira mai ƙwaƙwalwa wanda yanzu ƙasar a hannunsa take jarimi mara tsoro wanda irin waɗannan matasan su ake so tsayayyu su yi ilimi su yi karatu su zama masu kishin ƙasarsu ba za ka mutu ba wallahi sai Allah ya ɗaure ka da zaman ƙasƙanci da wulakanci mai amfanin shi wanda mutuwar shahada a yi to haka suka dage waɗannan yara matasa suka yi ta yaƙi a ƙasar nan sai da suka ƙwato ƙasarsu yanzu hijira ake ta yi ana ta komawa ƙasar Syria ana ta komawa gwamnatoci suna ta ba su taimako ana ta mayar da su Allah ya raba mu da zalunci to a wannan gurin ne fa Annabi Ibrahim ya ce zan yi hijira zan tafi wannan wuri wannan ƙasar da Annabi Ibrahim ya hijira ya je gare ta ita ce fa aka yi wannan zalunci ake halakar da musulmi ku duba yau zaluncin da Isra'ila take yi wa ƙasar wa Gaza zirin Gaza ba inda ake kashe ɗan adam ake wulakanta ɗan adam a duniya irin wannan wuri duniya ta zuba ido ana kashe musulmi ana kashe jarirai ana fadewa mata da ƴan mata su da garinsu kamar yanzu ba kai ne kana garin kuman nan shekara da shekaru iyayenka da kakanni kawai wai sai wani ya zo ya ce wai ka tattara kayanka wai ka fita wai ka bar garin nan kai sai ka fita ai koranka ko shi ai to haka ƴan Gaza suka ce ba wanda zai fidda su ba wata America ba wata Ingila babu wata ƙasa a duniya suka ce da ta isa ta fidda su daga mahaifarsu halittarsu shekara 1000 da kaza suna nan da su da iyayensu da kakanninsu don me za a kore su mutane ne da suke yaƙi akan addininsu da ƴancin ƙasarsu amma laifinsu su musulmi ne masu sallah ana zalunci a duniya malam fiye da yadda kake tsammani Allah raba mu da azzalumai wa qala inni muhajirun ila rabbi ni mai hijira ni zan yi hijira zuwa ga ubangijina a lokacin da ya hijira nan ya dauki annabi Lutu dan dan uwansa kenan ya tafi da shi ashe zai iya yiwa mutum yazo da awa dan babbansa ko dan kaninsa ko dan yayansa ya yi imani da shi tare da kuma matarsa Saratu a wannan lokaci hijira da aka yi zuwa Sham din nan da Lutu da Saratu aka tafi mata annabi Ibrahim shine na farko wanda ya taba yin hijira shi annabi Ibrahim hijira a duniya shine na farko da ya taba yi Imam Muqatil yace a lokacin da annabi Ibrahim ya hijira yana da shekara 75 malan ka ji tsofaffi masu kokari dattijo dan shekara 75 ya hada kayansa da shi da matarsa da dan uwansa ya tafi da'awa ya tafi aikin Allah dan shekara 75 ka duba da Allah ka duba yanzu kai tsohon ka shekara 75 da sanda yake yawo amma a lokacin aka tafi aka fafata Allah ya ci gaba da bayani akan falalar da yayi wa Annabi Ibrahim me yace mu je
wa habna lahu ishaq wa ya'qub wa ja'alna fi dhurriyyatihin nubuwwata wal kitab وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
الله يقول وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ مُكَبَاشِ شِوَى إِبْرَاهِيمُ مُكَبَاشِ إِسْحَاقَ wa yaquba da yaquba ishaq da yaqub shine ake cewa isyaqu ko ake cewa yaqub sunan asali ishaq ne ba isyaqu ba ishaq ishaq ba yaqub ba yaqub yaqub in dai waɗannan dai ake so a koyi da Ishaq da Yaqub ba ana nufin Yaqub dan gidan Ibrahim bane a'a Yaqub din dan gidan Ishaq ne mana bayan mun ba annabi Ibrahim da Ishaq shi ma yayi aure ya haifi da Yaqub shi kuma dan shi ma Yaqub din yayi aure ya haifi da mai suna Yusuf shine Yusuf dan Yaqub ko kenan annabi Yusuf jikan annabi Ibrahim ne kenan haka ne to amma malaman tafsiri suka ce me yasa ba a ambaci annabi Isma'il a nan ba shi ba dan annabi Ibrahim bane annabi Isma'il shine babban dan annabi Ibrahim annabi Isma'il ya girmi annabi Ishaq tsakanin annabi Isma'il da annabi Ishaq shekara 14 ne to amma anan ana ba da labarin shi Ishaq ne kawai ake ba da labari ba ana nufin iyakacin ƴaƴan annabi Ibrahim Ishaq bane ba kadai a'a akwai Isma'il ya riga ya wuce shi wannan isarsa daban tarihinsa daban da yanda aka je aka ajiye shi da shi da mahaifiyarsa can in mun zo karatu wata rana za mu zama ba da labari waje Allah fi zuriyati nubuwata wal kitab muka sanya a cikin zuriyarsa annabi Ibrahim annabta da kuma littafi malamai suka ce inna Allah lam yabqas nabiyyan ba'da Ibrahim illa min naslihi bayan zuwan annabi Ibrahim a duniya Allah bai taba turo wani annabi bayan annabi Ibrahim ba face yana cikin dangin Ibrahim cikin zuriyarsa duk wani annabi da ya biyo bayan annabi Ibrahim to yana cikin zuri'ar yana cikin jikokin annabi Ibrahim wannan dattijo Allah ya masa albarka wala duk annabawan da suke ta zuwa gaba ɗaya ta zuri'ar sa ne Allah ya tabbatarwa wannan shine dalilin da yasa ake cewa Ibrahim abul anbiya baban annabawa wa atainahu ajrahu fid dunya mun bashi yabo a duniya kalmar ajrahu fid dunya ana nufin as-sana'u yabo a wannan duniya duk wani mai addini a duniya yana son Ibrahim yana yabon Ibrahim yasa Allah ya ce ma kana Ibrahim yahudiyan ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين duk wanda ya ja shi yana yabansa yana son sa to baya cikin sai musulmi kawai wasu suka ce wa atainahu ajrahu fid dunya inji suddi yace mun bashi alwalad as-salih a duniya mun bashi da salihi wasu suka ce wa atainahu ajrahu fid dunya abin da ake nufi annabi ibrahim tun a duniya kafin ya mutu Allah ya nuna masa gidan zaman sa a gidan aljanna kafin ya bar duniya Allah ya ce ga wurinka a can shine gidan aljanna wurin zaman ka kenan shine wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma a lahira yana cikin salihai ai fi zubrati salihin yana cikin jama'a wanda suke salihai mutanen kware abba abdullahi dan abba yace irin su annabi adam da irin su annabi nuh alaihi salatu wassalam muna amfani da wannan dama muna miƙa ta'aziyya ta musamman ga dukkan al'ummar musulmi na duniya gaba daya da na Afirka gaba daya da na Najeriya gaba daya da na Arewa gaba daya dangane da rasuwar ɗaya daga cikin manyan malaman mu a wannan ƙasa shine Sheikh Saidu Hassan Jingir yau Allah ya masa rasuwa a garin Jos Allah ya ji kansa Allah ya yafe masa Allah ya sa ya huta muna miƙa ta'aziyya ta musamman ga shugaba na majalisar malamai ta jama'a ci zanzu bidar gamar suna bangaren Jos Sheikh Sani Haya muna maka ta'aziyya da suna wannan majalisi Allah ubangiji ya bada haƙuri ya gafarta malam Sheikh Yusuf Sambori Kacikun mataimakin shi shi ma muna masa ta'aziyya da suna wannan majalisi da mutanen Kumo gaba daya Allah ubangiji ya gafarta wa Sheikh Saidu Hassan Dingir da sakatare shi ma na kungiya gaba daya da sauran manyan malamai da majalisar malamai gaba daya da sauran mabiya duka muna ta'aziyya wa kanmu gaba daya dangane da mutuwar wannan dattijan malami Sheikh Saidu Hassan Dingir ya bada gudunmawa wa addini yayi karantarwa da uslubi mai kyau Allah ya bashi ilimi Allah ya bashi harshe Allah ya bashi murya Allah ya bashi basira su suka sha wahala wajen wannan da'awa su suka yada sunna a wannan ƙasa cikin rana cikin sanyi cikin zafi Allah ya tarbe shi da jinya da rashin lafiya yayi ta fama muna yin waya da shi Allah sarki malam abun tausayi kuma ga tawadu wallahi ko wayar da muka yi da ƙarshe da shi ce malam Abdullah Dr. Abdullah gadan kai Allah ya maka albarka yace duk wa'azin da kake yi a kunne na ina ji da wanda ake samun a waya da wanda nake gani a sunna TV yace Allah ya muku albarka Allah ya sa ku gaje mu Allah ya sa ku yi wa musulunci aiki dattijo ne wanda yake mai kokari wallahi tun muna yara kanana ba mu kai ko ina ba muke jin kasu suka malaman nan muna sha'awar mu ji wa'azin su mu ji karatun su kuma muna amfanuwa da su har Allah ya dauki rayukan su Allah ya gafarta wa Sheikh Saidu Hassan Jingir kuma Allah ya sa aljanna ce makomarsa Allah kuma ya yafe mana ya yafe masa gaba daya kuma na san ana cin ana ta ta'aziyya a garin Jos dan ainihin wato addu'a gare shi Allah ya yafe masa Allah ya yafe mana duka insha Allah a nan zamu dakata saboda ƙurewar lokaci abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lada na kuskure ya ko tuntuɓa harshe Allah ya mana afuwa jama'a jiya bayan mun tashi karatu an faɗakar da ni akwai wani kuskure da nayi gaskiya kuskuren shine akan alaramma na saki baki na ce ya kamata a bawa alaramma budurwa ashe matarsa ya jice da tattasai tana da fada wani yace malam ka sako wa alaramma fakura ka sako masa ruwa ba lalle ya kwana a gida ba yau to jiya dai gaskiya ban sani ba ko ya kwana a gida ko bai kwana a gida ba da haka maganar da nace zan ba wa alaramma budurwa na janye to ai kan da zan jawo kaina matsala ko ba haka bane ba tunda bai nace zan ba shi bai ce na'am ya karba ba a gigije ta shi saboda ya san me zai fara a gida Allah ya bada hakuri alaramma Allah ya bada hakuri mu dai muna roƙon Allah ya sa mu fi ƙarfin matan mu ko kuma ku je ku yi ta ba su Qur'ani su yi ta dila assalamu alaikum sai an jima